بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dakta yayin mun waya kan cewa tafiya ta kama shi to amma sai yi burin cewa ina ma kar a bar majalisin haka ba tare da an shagaltar da mutane ko kuma an gayyato mala'iku sun zamanto sun lullube mu a cikin wannan yanayi sannan kuma rahama ta sauka sannan Allah ya ambace mu a tare da wanda yake ambatawa saboda haka yi buƙaci cewa zo rike ba wai dan zan yi tafsiri ba amma dai zamanto suratul a'raf da aka gama ko da muraja'a tare insha Allah sai mu ga cewa darussan da suke ciki ko kuma addun kule mai surar ta koyar tun da an gama ta kamar yanda ya gaya mu an karasa ta amma kafin ya zamanto mu duba suratul a'raf din akwai tambayoyi da aka yi wa dakta wanda na ga zan yi ansa ran ansa wanda kuma na ga ba zan yi ba dan ajiye masa in ya dawo sai ansa ina da tambayoyi kamar haka shin mace ta yi sallar tarawih a masallaci shi yafi kuma sallar ta a gidanta ko a daka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace ta yi salla a masallacin unguwarta ya fi ta yi salla a masallacin garanta ta yi sallah a cikin gidanta ya fi ta yi sallah a masallacin unguwarta ta yi sallah a cikin kuryar ɗakinta ya fi ta yi sallah a cikin farfajiyar ɗakinta wannan shine asali a bisa sallar nafila na mace ko sallar farilla to amma idan ya zamanto kamar yadda Ibnul Qayyim yake bayani a cikin littafin sa Iraqatul Lahfan da kuma littafin sa Madarijus Salikin akwai mutane da ba sa iya yin ibada sai a cikin taro to idan ya zamanto za ta ji kasala ko shi dan zai rinjayi a kanta ba za ma ta iya sallar ba ko za ta iya yin bacci to ba laifi ba ne idan ya zamanto ta tashi ta tafi masallaci don ta tabbatar da haka wannan kuma ba bambanci a kanta da raguwar duk wanda yake ganin cewa aljam ya fi samun karfin gwiwa a lokacin da yake tare da mutane kuma hadisin Abu Dharr al-Ghifari zai iya tabbatuwa a kanta man kama ma'a imami hatta yansarif kutibat lahu qiyam layla idan ya zamanto ta yi sallah a taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta wa mutum kamar yayi qiyam layl ne gaba daya idan yayi sallah tare da liman har aka idan fata dai kawai ya zamanto a kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye al yakhrujna tafilat su fita babu ado kuma sannan kar su yi kokarin janyo fitina a yayin fitar su shin ya halatta mace ta yi wa'azi ga maza ajnabin ko ajnabiyai take nufi ajnabanta ajnabiyai gare ta alhali akwai maza masu wa'azi da za su iya yin wa'azin wannan ya danganta wa'azi idan tana nufin wa'azi da ma'anar karatu ana Aisha radiyallahu anha ta kasance tana koyar da mutane kuma da yawa daga cikin ɗalibanta manya-manyan tabi'ai irin su Masruq ibn Ajda sanan nuni kan cewa suna luzumtar majalisinta amma idan ya zamanto watakila wata lecture ce da ra'ayi wanda wani zai iya yi akwai namiji wanda zai iya yi to al'aula ya zamanto namiji shi yayi wannan wani lokaci suna da alaka da yanayin yanda ake cewa lallai ita ma mace tana da yancinta kuma sai ta fito ta yi kafada da kafada da namiji dan Allah a fadakar da ɗalibai masu guluwi wajen jarhu wacce a daidai alhali akwai hadisan da mutaba'a da shawahid to tambayar alamantu hancin abinnan wato mai harshen damo idan ana nufin a yi wa ɗalibai magana ne kan cewa su daina jarhu wacce a daidai akan mutane da muke raye yanzu da su ma'anar jarhuwar ta'adil yana nufin manufa ko a soki mutum ko kuma a ƙarfafe shi kamar yadda malaman hadisi suke misali a ce wane da'ifi ne wane fiqa ne ko kuma wane munkar hadisi ne ko wani abu makamancin haka idan yana nufin irin abin da malaman hadisi suka yi ne to wannan dama ai sun riga sun gama ba zai iya kawo wani abu sabo a ciki ba an riga an rubuta waɗannan mutanen, kuma mutanen sun riga sun mutu bi zamani da su ba, saboda haka ba zai iya cewa komai a kansu ba. Amma idan yana nufin irin yanayin yanda ake yanzu, a ce wane kaza, wane ɗan kaza ne, wane baya yin kaza, wane mazhaba kaza yake bi, to wannan ba shi da haƙƙi a ciki, domin su malaman hadisi sun yi ne da iyaka, sun yi ne don su kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokacin babu dalilin da mutum zai ɗauko wani ya zamanto ya samar wani suna ko wani laƙabi wanda yake akwai aibatawa a ciki, matuƙar ya zamanto ba waɗannan wajejen da ya zamanto ya zama wajibi ba, kamar a gaban alƙali don a bayyana cewa shin ya kamata a karɓi shaidarsa ko bai kamata ba, ko a wajen neman aure ko wajen nasiha ko waɗansu abubuwa makamanta haka. Amma idan mutum ya buɗe kan cewa malaman hadisi sun yi, shi ma zai yi, to wannan gaskiya ijtihadi ne wanda ma ba shi da tushe, ba shi da asasi sam. Wannan yana cewa malam addu'a ta neman tsari da riya, da Allah ka karanta mana mu rubuta. To wanda dai nake halartuwa wa sani, malam ya zo a ƙara tuna abin nan, tambayarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da ya yi maganar khafiyur shirk, shirka kamar yadda aka sani mataki uku ne, akwai ashirkul akbar, babban shirka shine mutum ya haɗa Allah da wani, ya mai da ya sa wa Allah kini ko wani abu makamancin haka. Sannan kuma akwai ashirkul asghar, ashirkul asghar kamar mutum ya rantse da wani Allah, ko kuma mutum ya zamanto yayi waɗansu abubuwa. Sannan akwai ashirkul khafi, ashirkul khafi shine wanda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma minna illa, babu wanda daga cikin mu face wannan abin ya darsu a cikin zuciyarsa. Waɗansu suke cewa khafifur riya, duk da waɗansu suna kirga riya a cikin ashirkul asghar, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa a'udhu bika mimma la a'lamu. Wannan yana daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan tafiyar da wannan. Idan mutum ya lazimci haka, ana fatan ya zamanto wannan ashirkul khafi, alfaka shirka wadda take boyayya wadda ba lalle mutum ya iya gano ta ba, zai zamanto ya tafi da wannan. Yana cewa ina neman addu'a akan rashin lafiya da nake fama da ita. To Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya. Nas'alullahu al-azim rabbul arshil azim an yashfiyak. Alan dan Allah, kamar yanda ka fassara kalmar khifa da tsoro ta amana, bayani kan bambanci tsakanin at-taqwa al-khawf ar-rahba. To wannan malami ya kamata ya amsa wannan, tunda shi ya faɗi kafin nan din, amma ina ganin watakila za a sake maimaitawa malam wannan. At-taqwa da Hausa muna fassarawa da tsoro, saboda watakila babu kalma da za ta ɗau wannan ma'anar. Amma at-taqwa kamar yanda na tabbatar malam ya sha maimaitawa, shi ne an taj'ala bainaka wa bainal azabillahi wiqaya, ka sanya kariya, katanga, shinge ko hijabi tsakanin mutum da azabar Allah. Shi yasa ɗaya daga cikin wani mawaƙi yake cewa falamma ra'ana fattaqatku bil yadi, wani fa yayin da ta gani tana son ta rufe fuskarta kar mutane su ga fuskarta, fattaqatna bil yadi, sai ta yi taqawa da hannunta, wani fa ta kare fuskarta, wani fa ta sa hijabi tsakanin mu da hannayenta, saboda ba za ta iya karewa da wannan. Saboda wannan shi ne asalin abin da ake nufi da taqwa da larabci. Ma'anar at-taqwa da muke misali muke fassara da jin tsoron Allah, ma'ana ce ɗaya daga cikin wato ɓangarori ne daga cikin ɓangarorin ma'ana. Amma ba haka ba, kamar yadda Sahal yake faɗa, inda Ibn Kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa, shi ne yake cewa an ta'amala ala ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawaballahi wa an tatruka ma'asiyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqaballahi. Shi ne mutum ya zamanto yayi aiki yana yi wa Allah biyayya a bisa haske daga Allah. Hasken nan daga Allah shine shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma shiriya daga Ubangiji wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar. Tarju thawaballahi, kana fatan Allah ya baka lada, wannan takwa kenan. Sannan kuma mutum ya guje wa saban Allah, yana mai abu sa haske daga Allah, yana kuma fatan Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga azaba. Al-khawf shine tsoro, al-khawf dan uwansa ar-raja, al-khawf war-raja, mun fa shine tsoro. al-khawf shi ne malamai suke cewa al-khawf mimma yustaqbal, abinda zai zo nan gaba, mutum yake jin tsoro, abinda zai zo nan gaba shine yake jin tsoro. Ar-rahba, ar-rahba nau'i ne daga cikin nau'in khawf, sai dai malamai suna bayyana cewa suna cewa da firgitarwa a ciki. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a lokacin da masu sihiri suka zo suka firgita su, manufa mutane kowa sai da ya firgita, sannan suka zo da sihiri babba. Amma kusan a larabci takwa ba za a sa cikin wannan layin ba, amma al-khawf kusan ma'anoni ne da suke kusa da waɗannan kalmomin. Wannan yana cewa game da maganar zancen sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya, shin akwai wani daban wanda aka ce Allah bai ambaci sunansa da shi ba? Al-Baqi, menene gaskiyar magana? A huta lafiya. To, idan na fahimci tambayar, kamar hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lillahi 99 asman ni'atan illa wahida man asaha dakhala aljanna, ubangiji mai girma da buwa yana da sunaye 99 dari ba daya, duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan hadisin malamai sun yi bayani akan ma'anar me ake nufi da 99 ko dari ba daya. Wannan dari ba daya suna da alaka ne da man asaha, wanda ya kiyaye su, ba wai iyakacin sunayen Allah bane kenan gaba daya. Domin ubangiji ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa a ranar da za a yi shafa'a, bayan mutane sun gama kewaya annabawa gaba daya, za su zo wajensa, yake cewa zan je gaban al'arshi, zan fadi in yi wa Allah sujjada, sannan in yi masa kirari da sunayen da ni ma ban san su ba, sai a wannan lokacin za a sanar da ni. Saboda haka waɗannan sunayen, akwai sunaye da ba wanda ya san su har yanzu, ko ba wanda zai sani sai a nan gaba, ubangiji subhanahu wataala shi ya bar wa kansa sani. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thamta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ina roƙonka da sunayen da ka rada wa kanka, ko da sunayen da ka sanar da wani wanda shi kadai ka sanar da shi, ko kuma sunayen da kake bantu da sanin sa ba wanda ya san su sai kai. Saboda haka ashe kenan ni'atan illa wahidan din nan dari ba daya ana nufin sunaye da Allah subhanahu wataala ya sa wani hukunci akan su, wannan hukuncin kuwa su ne man ahsaha, wanda ya kiyaye su. Ma'anar kiyayewa kamar yadda Imam al-Bukhari da ragowar suke bayani shine mutum ya zamanto ya haddace su, mutum ya haddace sunayen Allah 99, sannan ya san ma'anoninsu, ya san sunayen waɗannan 99 ɗin. Kawai a cikin akwai sunaye waɗanda misali ko a cikin Alƙur'ani in aka hada da na hadisai sun wuce 99, kamar irin akwai sunaye irin su Al-Musta'anu wanda yawanci ba a kirga su a ciki, irin su Al-Jamilu, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal wallahu al-musta'anu ala ma tasifun, kuma sunaye ne na Ubangiji wanda ba a kirga su a ciki, ba a kirga su a cikin waɗanda suka zo a cikin hadisai ko kuma a cikin Alkur'ani, waɗanda kuma su ma sunaye ne na Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka mutum ya san ma'anar su. Sannan abu na uku shine ya aiki da abinda suke nufi, abinda suka wato ma'anonin wannan sunayen suke nufi zuwa gare su. Abinda ake nufi da aiki shine idan aka ce Allah subhanahu wataala ghafur ne, to mutum shi ma ya zamanto ya sabanta da ghufran, gafara, tunda Allah yana gafarta mana akan abinda bai kamata mu saba masa ba, to mutum shi ma idan an yi masa ba daidai ba ya gafarta. Mutum ya zama, idan an ce Allah al'afu ne, to shi ma mutum ya zamanto yana da wannan ya sifanci da sifan al'afu. Idan aka ce Allah as-sabur ne, mai haƙuri ne da juriya, to shi ma mutum ya zamanto ya sifanci da waɗannan sunayen. Sannan daga cikin aiki da waɗannan sunayen shine mutum ya roƙi Allah da sunayen a lokacin da yake neman irin buƙatar da ta dace da wannan sunan. Misali, yayin da mutum ya zamanto yana son Allah yayi min rahama, misali Allah ka ji kaina ka yi min rahama domin kai shadidul iqabi, kaga zai zamanto ma'anar ba ta yi ma'ana ba. Mutum ya ce Allah ka ji kaina ka yi min gafara domin kai mai tsananin uquba ne, to sai ya ce wannan baka dace da wannan sunan ba, sai dai ka kawo al-ghafuru ar-rahimu, misali. Amma idan ya zamanto misali wani ne ya zalunce shi, yana son Allah ya kwato masa wannan haƙƙin nasa, sai kuma misali yayi amfani da Allah ka kwato min Allah ka kama shi da wannan abun Allah kaza 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 misali addu'ar da zai iya masa domin kai ar-rahimur rahman ne jin kai ne kuma ni abun nan to kaga a wannan sai addu'ar sai ta zaman toba tai ba shi yasa aka ce duk addu'o'i da za ka gani a cikin alqur'ani idan ka duba sunayen za ka ga sun dace da irin addu'ar da aka yi a wannan yanayi saboda haka waɗannan ma'anonin su ne aka allaka hadis manufa sunaye 99 da wannan hukuncin manufa 99 mutum ya haddace su ya san ma'anoninsu ya yi amfani da su a manufa ya yi aiki da su a inda suka dace a wannan yanayin idan kuma watakila ba wannan ba ce tambayar na ganin malam zai dawo gobe insha Allah sai ya sake tambayar sa na'am ya kawo akwai waɗansu hadisai da suka tabbatar da wannan idan mutum ya duba Sa'id bin Wahb al-Qahtani ya kawo daga cikin waɗannan duk da malamai sun yi khilafi sosai akan cewa shin al-baqa din da ake nufi yana nufin cewa wanzuwa da ma'anar da mu muke ɗauka misali a wajen nahiyatul kalam wanda wani babi ne na malaman tauhidi da suke tunda yana daga cikin wanda zai ce al-wujudu al-baqa'u al-qidam waɗannan da ya zamanto mun san su a cikin sifatul ma'ani ko sifatul nafsiyya wanda yake wajen malaman wanda malaman ash'ariyya amma ba cikin waɗannan abubuwan ba waɗanda suka inganta ina ganin Uthaymeen a cikin littafinsa Asma'ullahi al-Husna in ban manta sunan ba ya jama'a yawancin waɗannan sunayen kuma sun wuce 100 duk wanda suka inganta a cikin hadisi ina kira da san har al-Muhsin ya sa shi a ciki waɗanda akwai khilafi a cikin waɗannan abubuwan idan yana da kokonto zai iya dudduba waɗannan sunayen sai ya tabbatar kuma ina kira da san ba wanda ya tara su kaman shi Uthaymeen a cikin dai kusa-kusa wannan lokacin Allahu a'lam wannan me hukuncin yin dain da matasa suke yi a kansu don ya sa gashinsu baki idan ya zamanto ba furfura yake boyewa ba wannan babu khilafi a kansa Ibn Uthaymeen a cikin fatawa Ibn Uthaymeen ya yi bayani akan sabgu sha'ri ya yi bayani musamman wajen larabawa ya yi yawaita a wajen mata wata ta mai da gashinta ya koma ja wani ya koma wannan golden wani ya koma kala-kala an tambaye shi akan wannan yace matukar ya zamanto ba wai kwaikwayo take da arna ba a irin wannan yanayin ya halatta ta yi da kuma baki yana daga ciki domin shi ne aula domin shi ne asalin gashin mutane to idan ya zamanto za a iya canza shi zuwa wata kala domin babu aula ya zamanto a canza shi zuwa wannan kuma ya yi bayani kan cewa babu nassi da ya nuna cewa wato canza gashi a wani yanayi banda wanda yake da furfura da akwai wanda akwai hadisai da kuma sabani mai yawa tsakanin malamai akan wannan to wannan mutum zai iya canzawa saboda haka idan yayi ba wai dan ya boye bane ko dan ya kara kansa ne ya kara kansa kuma ya zamanto ya yi marto ya halatta domin a su ma da suna amfani da abubuwa guda biyu ne a yanayin suna amfani da al-hinna da al-katam al-hinna lalle wanda yakan maida shi ja ko wani abu makamancin haka kuma suna amfani da al-katam al-katam kuma kamar yadda malamai suka yi bayanin sa yakan maida gashin ne ya zamanto ya kara duhu idan baki ne idan kuma mutum furfura ce da shi suka ce katam yakan maida shi kamar ya fi kusan wato shudi waɗanda suka je aikin hajji za su tarar da wakila wanda suke zuwa daga Asiya bangaren India za ka kamar mutum ya yi wato ya maida gashinsa tsoho ne ya maida gashinsa kamar bulu-bulu haka makamancin haka to amfani suke da katam sa tufafi sama da idan sawu umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam na dole ko kuma yanda mutum ya ga dama ya dage ko ya saki shi Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace salatun la yanzuru Allahu ilayhi wala yuzakkihim wala hum adhabun alim a cikin wadansu ruwayoyin hadisin Muslim yace mutane uku ubangiji subhanahu wataala ba zai kalle su ba sannan kuma suna da azaba mai radadi yace almannanu mai gori idan yayi abu wal musbilu da mai sakin tufafinsa wal munfiqu siratahu bi halifin kadhib da kuma mai saida hajarsa da rantsuwar ƙarya waɗannan abubuwan guda uku suka ce al-musbil daga cikin manufa al-isbal daga na riga ya kunshi duk wannan yanayin sawa'an mutun ya saki rigar sa yana janta ƙasa ko kuma ya zamanto ya saki kamar waɗansu tana iya ba riga bace babbar riga ce suka ce duk wannan ya shiga ciki to amma waɗansu hadisan sun zo sun yi bayani kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jarra thawbahu khuyala laysa minna man jarra thawbahu khuyala wanda dai ya zamanto ya jari gassa da niyyar alfahari to wannan baya daga cikin mu to sannan akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma asfala min al-izari fa huwa fi an-nar abinda ya zamanto yayi kasa da wato ma asfala min al-ka'baini abinda ya zamanto kasa da idan sawu wannan yana cikin wuta to anan malamai sun yi tattaunawa akan wannan matsalar kuma idan da a faɗi irin waɗannan matsalolin ya kamata ya zamanto an faɗi tattaunawa da matsalolin suke malamai suna da matsaya uku akan wannan matsayar farko akwai waɗanda suke ganin waɗannan hadisan akan zahirin suke duk wanda ya zamanto ya ja rigarsa a wuce idan sawu na ƙafa to wannan ubangiji ba zai kalle shi ba ranar alkiyama sannan kuma za a babbaka iya wannan wajen a cikin wuta sannan kuma baya manfa ya yi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kauli ne daga cikin kaulin waɗansu malamai suka ce a'a wannan abin zai tabbata ga mutum da sharadin shine idan mutum ya aikata wannan aikin khuyala manfa da niyyar manfa jiji da kai manfa yana girman kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man jarra thawbahu khuyala wanda ya ja rigar tasa saboda wato khuyala manfa jiji da kai ko jin isa ko jin cewa ya isa waɗansu malaman akan haka suka ce kuma su ne suka fi yawa a cikin malamai ibnu hajar ya kawo maganganun su da ibnu al-arabi shi ma a cikin sharhin sa ya kawo waɗannan maganganun kan cewa yuhmalul mutlaq alal muqayyad inda manzon Allah ya saki abun haka manfa bai faɗi dalilin da yasa aka yi haka ba za a dauke shi a wannan babun ga wanda ya zamanto yayi da ma'anar jiji da kai shi yasa da hadisin aka faɗa lokacin sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana nan sai yake cewa ya rasulullahi ni rigata ko gyautuna misali zaninsa zani da mayafi ne ya kasance wani lokaci yakan saki ya wuce lakinnani ata'ahadu kamar yadda yake cikin sahihul bukhari sai dai kuma ina iya kokari na ya zamanto in ya ma je zai ja kasar in dawo da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce kai baka daga cikin wanda suke aikata wannan da wannan ma'ana saboda haka sai suke cewa to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu to ma'ana kenan duk wanda yayi ba da wannan niyyar ba baya cikin wannan abu kuma malaman da suka faɗa haka suna da yawa wannan kauli na biyu kenan kauli na uku shine kaulin da Uthaymeen Allah ya marhama ya faɗa sai jam'i tsakanin waɗancan hadisan da waɗannan ya ce wanda ya zamanto ya ja khuyala da cewa dan girman kai dan jiji da kai dan wani abu to wannan ya shiga hadisin farko na sahihu muslim ɗaya daga cikin mutane uku da ubangiji subhanahu wataala ba zai kalle su amma wanda ya zamanto ya yi ba da wannan ma'anar ba to wannan zai zamanto za a kona iya daidai wannan wajen waɗannan su ne maganganu guda uku kuma duk waɗannan maganganun akwai malamai da yawa akan waɗannan maganganun idan mutum ya ga cewa ya gamsu da hujjojin waɗanda suka faɗi wancan to ba zai yi ya zamanto ya ce idan ya ga wani yana yi misali akan hujjar cewa ya ɗau maganganun waɗansu daga cikin malaman haka idan har da hujja ya riƙe ya zo ya ce to wannan yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kona su a cikin wuta ba shi da wannan ikon domin kamar yadda malamai suke faɗa ne masailul khilaf idan har malamai ya zamanto an yi khilafi kuma khilafin nasu yana da ƙarfi idan mutum ya ga cewa ya gamsu da wani ɓangare to ba shi da hujjar da zai zo ya yi wani inkari a kai sai dai su tattauna bambancin inkari shi ne manufa ka zo ka ce wa mutum ka zo ka misali kamar ka ce ka yi attacking ɗinsa a cikin mutane sai dai ka bayyana mar ka gaya mar hujjojin idan ya ga ya gamsu da waɗannan hujjojin ya ɗauka idan ba haka ba ku tattauna ya ce a'a ni ga hujjojin da na gamsu da su kuma ina ganin waɗannan matsalolin ba su kai matsalar da za su zamanto mutum ya zamanto ya tada hankali da yawa a kai ba ya yi bayani idan an karɓa abi hawa ni'mat wanda shi ne yawanci abin da sahabbai suke yi irin su Abdullahi ibn Mas'ud waɗansu ma daga ciki abin nan wato maya abin nan gyautan nasu to zanin nasu yakan zamanto abin nan daidai kauri misali waɗansu daga daiwa daga cikin sahabbai kuma haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi koda dan koyi da manzon Allah ne yafi akan wanda ya zamanto ya bar wannan al'amarin gaba daya wallahu a'lam. Wannan yana cewa na kasance ina ganin wasu mutane wasu daga cikin mutane in suna sallah yayin karatun Fatiha sai in ga suna jujjuyawa suna wani rausayawa musamman in karatun a bayyane ake yinsa kuma sai in ga wasu daga cikin su masu kiran sallah yayin da suke waɗansu daga cikin masu kiran sallah su ma yayin da suke cewa hayya ala salah hayya ala falah su ma sai su rinka jujjuyawa suna rausayawa. Yace wannan najin ya ja biro sosai ban gane ro ina jin amma dai a gashi yace domin in yi koyi da shi menene daidai da yin gaba da masu kiran sallah ya inganta. Bilal ya kasance Ibn Abi Mahdura da kuma Ibn Abi Hujaifa ba Bilal ba sun kasance idan ba su yi sallah sukan sa waɗanda daga cikin sukan sa ƴan yatsunsu a cikin kunnensu idan kuma sun zo hayya ala salah hayya ala falah sukan juya kamar yadda ya zo a cikin hadisi su juya dama su juya hagu su juya dama su juya hagu amma na Fatiha ban sani ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara na taɓa gani ba wannan na ganin su ne tambayoyin da aka yi. Na'am. Wannan malam ya kamata ka tambaya malam ya kamata ka tambaya ne a jinkirtawa malam sai a jinkirtawa malam sai wannan zai ba da wannan ansar ina ganin zai fi maka malam mai maka cikakken bayani musamman kaga kullun yana neman ci anan kuma yana yi yawa za ka samu cikakken bayani insha Allah. To waɗannan su ne iya tambayoyin da suka wakila amsa kuma wanda suka zo malam ya yi mun bayanin cewa ya ƙara suratul a'raf gaba ɗaya saboda haka ba tafsiri nake ba amma dai abinda nace to wataƙila sai mu tattauna abinda malam ya faɗa ɗin a cikin suratul a'raf daga farkon surar zuwa ƙarshe ya zamanto kamar a ce taliki ne ko khulasa ta cewar abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan surar. Suratul a'raf sura ce makkiya kamar yadda malam ya muku bayani kamar suratul an'am sura makiya dukkan mawdu'an su koda sun cancanza mawdu'i ɗaya suke magana mawdu'in aqida mawdu'i ne na aqida tabbatar da aqida da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni gaba ɗayan su akan wannan aqida tabbatar da wannan aqidar kuma suratul an'am da suratul araf duk da gashi nan a kusa da juna suke kuma duk aqida suke magana akai to sai dai bambancin yanayin yanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi mu'alaja bai tattauna matsalar aqida a cikin suratul an'am ya sha bamban gaba daya da yanda ya tattauna da ubangiji subhanahu wataala ya bayani a cikin suratul araf. Suratul an'am ubangiji mai girma da buwaya ya tabbatar da dukkan daidaikun abubuwa ba tare da ya zamanto ya bar wani abu ba shi yasa suratul an'am da irin suratul zumar suna daya daga cikin surorin da idan mutum yana son ya tabbatar da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul ubudiyya kamar yanda wadansu suke kara idan ya karanta waɗannan surorin zai ga cewa ubangiji bai bar wani waje ba sai da ta ba. Amma suratul araf ma sura ce da take bayani akan aqida to amma ba irin yanda ya faru a cikin al'anami ba wannan ubangiji a cikin suratul araf gaba ɗaya tarihin aqida ne tun daga farkon farawar aqida har izuwa kuma ƙarshen abin da zai faru ubangiji subhanahu wataala tun daga farkon sura abin da ya bayyana ke alif lam mim sad kamar yanda malamai suka sha bayani shine suna bayanin cewa waɗannan ubangiji na fara ne dan ya nuna mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne ummi bai je makaranta ba wanda ya taba koyar da shi shine suke cewa a ka'ida idan mutum bai je makaranta ba aka rubuta mar kataba kaf ta ba a ciki idan yazo zai karanta ne da kataba amma wanda ya je makaranta aka rarraba marsu zai ce wannan kafun ne, wannan ta'un ne, wannan kuma ba'un ne. Waɗannan sunaye ne na huruful hijaiya, alifun, ba'un, ta'un, fa'un, sai wanda ya je makaranta yake sanin su. Amma dukkan wani balarabe sawani ya je makaranta ko bai je makaranta ba, ya san cewa kataba ga yanda suke kuma ga yanda za a faɗe su, sai suke cewa sunaye ne guda biyu, akwai asma, akwai musammayat. Waɗannan sunaye ne na abubuwa. To amma dan a nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zamanto yana karantawa irin karatun wanda ya je makaranta, domin Ubangiji ya tabbatar wa mutane cewa wannan abin ba daga wajensa bane. Shi yasa yake karantawa alif lam mim, wanda wannan alif lam mim din bashi da bambanci a farkon alam nashra. Alam nashra ma alif lam mim ne, kamar yanda shi ma a cikin alam tara kaifa alif lam mim ne. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta na alam nashra alif lam mim ba, da ba wasali, babu waɗansu ɗige-ɗige, babu komai a wannan lokacin. Ya karanta irin karatun wanda ya je makaranta yake karanta. To shi yasa suke cewa duk yayin da Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan, dan ya zamanto ya nuna wa Quraishawa da duk wanda suke inkarin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan fa abun ba daga wajensa bane, dan da daga wajensa ne da ba zai iya karantawa ba. Alif lam mim sad, sai karanta almasu, dan ya fi kusa da wannan ma'anar. Manfa watakila tsotso, kuma ce watakila ya karanta shi kenan ya wuce. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta shi irin karatun wanda ya je makaranta aka koyar da shi, domin Ubangiji ya koyar da shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma farkon budewa da Ubangiji ya yi, sai ya fara ayoyin farko, Ubangiji sai ya fara da farkon al'amari da ƙarshensa. Farkon al'amari shi ne Ubangiji subhanahu wataala da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa kar ya samu damuwa. Kar ya samu damuwa akan wannan abin da aka saukar masa, domin daga Ubangijinsa ne. Abin da yasa aka ce mar kar ya samu damuwa, kamar yadda malam ya muku bayani, saboda baƙon abu. To dukkan baƙon abu kuma ga kowa yakan zamanto yana iya ƙoƙarin inkarin wannan abu. To balle kuma ga mutanen Makka da suka zamanto sun gina akan wani abu. Sannan kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo abu ne da za a yi rigima da shi a kai, mustankar ne, mun fa ana inkarin wannan al'amarin. Kamar yadda Waraka ibn Nawfal ya gaya masa, yake cewa ya laitani kuntu fiha jaz'an idh yukhrijuka qaumuka, ina ma a ce ina saurayi maji ƙarfi lokacin da za a fitar da kai daga mutanenka, za su fitar da kai. Manzo Allah ya ce awa mukhrijiyahum, yanzu mutanen Makka sai su fitar da ni? Sai Waraka ya gaya mar, yake cewa babu wani wanda ya zo da irin wannan abin da ka zo da shi illa uziya, sai an cutar da shi. Saboda haka Ubangiji ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun matakin farko kan cewa za a cutar da shi. Shi yasa a ƙarshen surar Ubangiji subhanahu wataala ya sake maimaita masa, yace mar khudhil afwa wa amru bil urf wa arid anil jahilin, ka riki afwa, kai kuma umarni da abin da yake kyakkyawa, kuma ka dauke kanka ga wawaye, domin za a yi masa wawanci kala kala. Wannan a farkon sura kenan, kuma a ƙarshen sura abin da ya maimaita mar kenan, har kuma Ubangiji ya rufe wannan surar. Saboda haka abu na biyu shine Ubangiji ya gaya waɗanda suke inkarin abanzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba su bane farau, ba su bane farau, kuma ya riga ya yi wa waɗansu irin abin da suka yi inkarin abin da ya faru kenan. To kuma wannan yana gaya wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ƙari akan haka, kan cewa wannan abin da ya zo da shi, da za a yaƙe shi a kai, za a cutar da shi a kai, daga ƙarshe Ubangiji shine yake ɗaukan gabarar ƙarasa wannan al'amarin da zai yi. Shi aikinsa ya isar da saƙo, ya yi inzar, manfa ya faɗakar, ya tsoratar, ya yi albishir. Idan ya gama wannan aikin aka yi cutarwa, duk da ya samu Ubangiji daga ƙarshe zai riƙi wannan al'amarin, kuma shi zai isar da wannan saƙon. To bayan Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan shimfiɗar har izuwa ayoyi masu yawa, ayoyi har izuwa tara, sai ya zamanto daga farkon aiko manzon Allah Ubangiji sai ya rufe da tashin alkiyama. Wanda kuma duk surar A'raf haka Ubangiji ya rinka yi, zai fara da duniya, zai zamanto kuma da an gama, ba tare da nesawa ba, za a ga cewa an kai kuma alkiyama. Shi yasa Ubangiji ya yi bayanin waɗannan mutanen da suka yi inkari ga sakamakonsu, an tashe su ranar alkiyama suna cewa wallahi mu mun kasance masu shirka. To Ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin hisabi da zai yi da waɗanda wato abin nan ma'auninsu ya yi rinjaye, ya zamanto ya yi nauyi, da wanda ya zamanto bai nauyi ba, Ubangiji ya yanke hukunci. To bayan Ubangiji ya gama wannan shimfiɗar, ya bayyana cewa ga farkon al'amari wa'azantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai, ga sakamakon wanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba, sai Ubangiji subhanahu wataala kuma ya koma bayani dalla dalla domin ya zamanto waɗannan abubuwan. To shine Ubangiji ya fara daga walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fima fiha ma'ayish. An tabbatar da mu a ban ƙasa mu ƴan adam gaba daya, sannan kuma an saya mana kayan abinci, kuma sannan tamkin din malamai suke bayanin cewa wannan yana nuna cewa dukkan wani abu da yake ban ƙasa Allah ya yassare mana wannan ya hore mana za mu yi amfani da shi, wanda wannan yake nuna cewa ɗan adam da zai zauna a wannan ƙasa zai zamanto ƙwararre, zai iya gane abubuwa da yawa, kuma zai iya ta ci gaba ya ta ci gaba ya ta ci gaba a waɗansu abubuwa. Amma yayin da ya zamanto ya yi wa Allah ba daidai ba, Allah subhanahu wa ta'ala zai rusa wannan cigaban nasa, sannan waɗansu al'umma kuma su zamanto su ci gaba. To daga nan sai aka, bayan wannan shimfiɗar da Ubangiji ya yi, sai ya bayanin annabi Adam. Gashi yanda Allah ya halicci annabi Adam, ya bayyana cewa mataki guda uku. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, sannan ya suranta shi, sannan ya sanya mala'iku su yi sujjada a gare shi. Ya halicce shi ya yi shekaru da yawa. Annabi Adam yana nan kamar a ce fanko ko holo ko haka, har shi yasa waɗansu hadisan suka zo Iblis yakan shiga cikinsa ya fita, yake cewa kai wannan halittar in dai an halicce ta ba za ta kasance za ta iya jurewa ba. To ya daɗe a kan haka, daga nan Allah ya busa masa rai. Da Allah ya busa masa rai, bayan ya sanar da mala'iku, su kuma mala'iku abinda suka faɗa kamar yadda ya gabata a cikin suratul Baqara, to daga nan sai aka ce mala'iku to ku yi masa sujjada. Sujjadar da mala'iku suka yi gaba ɗaya, Iblis wanda yake yana daga cikin aljanu shi kuma ya kasa yin wannan sujjadar. To daga nan Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana cewa ga farkon abin da ya fara faruwa gare mu. Allah ya karrama mu, ya girmama mu, ya sanar da mu abubuwa, kuma ya sa a yi mana sujjada, manfa annabi Adam, sannan kuma ya kori abokin gabanmu. Saboda haka mu duba irin girman ni'ima da Allah subhanahu wataala ya yi mana domin mu yi masa wannan biyayya. To shi ne Allah subhanahu wataala ya ɗauki annabi Adam ya sanya shi a cikin aljanna, kuma sannan ya bashi wato umarni kar ya kusanci bishiya. Wannan bishiyar ba mu san irinta ba, ba mu san tana da zaki ba ta da zaki, tana da ɗaci ba ta da ɗaci, me a cikinta babu. To amma Allah subhanahu wataala don ikonsa, don ya nuna mana cewa kuma wannan ita ce ɗabi'armu har abada tare da shaitan, kuma hanyarsa kenan, ba shi da wata hanya, sai Allah ya kaddara cewa kakanmu annabi Adam sai ya ci wannan bishiyar da rudin shaitan, waswasa lahu shaitan, ya sanya masa wannan waswasa, ya ci wannan itaciyar, sannan kuma aka koro shi daga aljanna. Manfa gidanmu na farko aljanna, gidanmu na farko aljanna. Saboda haka wannan dabarar da Iblis ya yi ya fitar da annabi Adam ita ce kullun dabarar da yake bi, kuma ba shi da wata dabara bayan wannan. Shi yasa da Ubangiji ya gaya mana haka, sai ya ce inna kaida shaytani kana ba'ifa, kaidinsa ba shi da ƙarfi. Abu na farko abin da shaitan zai gaya maka ba zai iya canza wannan abun ba, shi ne zai ce maka shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, yi wannan saban, idan ka aikata wannan saban za ka samu dawwama, amma ba za ka bushe ba, sannan kuma za ka samu ɗaukaka da muƙami wanda muƙamin ba zai kauce. To kuma abin da ɗan adam yake so kenan, baya son ya mutu, sannan yana son muƙami. Kuma idan mutum ya kalli saƙo da yawa zai ga cewa sababi kenan, ko da saƙo da yake alaƙa tsakaninsa da mace da namiji, za ga cewa jin daɗi yake nema, shi ne mulkul la yabla. Wannan lokacin da zai je ya neme ta, yana tunanin cewa ya gama jin daɗi, kuma jin daɗin da ba zai ƙare ba, gobe ma ya taƙila ya nemi waccan, jibi ma ya nemi waccan. Kuma a ƙarshen lamari abin da ya faru ga annabi Adam, aka fitar da shi daga cikin aljanna, shi ne zai faru ga ɗan adam. Idan mutum aka ba shi muƙami, kullum abin da yake tunani shajaratul khuldi mulkin la yabla, wannan muƙamin nasa ya zamanto ya dawwama a kai, kuma ya ƙara samun ɗaukaka a kai. Saboda haka zai rigima da kowa, zai iya cuta, zai iya sata, zai iya waɗannan abubuwan, domin ya dawwama a kan wannan kujerar lokaci ɗaya. Allah sai ya mar abin da yawa annabi Adam a cikin aljanna, sai a ce ukhruj, sai kuma ya kasa gane to ya aka yi wannan mu ya zamanto ba mu bane yau, da fa mu ne. Kuma sai ga duniya ta juye masa gaba ɗaya. Annabi Adam kamar yadda ya zo a cikin wannan surar, fatafiqa yaktifani alayhi ma min waraqil janna, suka kama suna kokarin rufe asirinsu. Da zarar an sauke shi daga wannan muqamin, sai ka ga da makusancinsa da yake rufe mar asiri shi zai bude mar, yazo sai ya fara gaya mar cewa ai da yayi kaza. Sai kuma ka ga wataƙila sai ka ji an fara zancensa a gidan rediyo, ai da lokacin da yake kan muqami ga abin da yayi, ai shi yayi ga takaddar ma an samu ga kaza da kaza da kaza da kaza sai ga sirrin sada da yake boye sai zamanto a wannan sai ga yana taka maka ne yaje ba wannan cin hanci ya ba wannan kudi ya ba wannan kudi domin arfamar wannan asirin amma fita sai ya fita da shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa kai din shedan rarrauna ne idan mutum zai iya zamantowa zai iya yakar wannan abu zai ce shajaratul khuldi mulkin la yabla to amma kuma mutum bai san abin da yake cikin wannan al'amarin ba da yayi sai zamanto karshen sa fitowa duniya daga idan ko mutum ya fito duniya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratu baha inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara yunwa za ta zo masa dan ba mamaki in tara wani abu ya zaka ce abubuwan sun kusa karewa takaitaccen lokaci sannan zai tsiraita sannan zai fita cikin rana sannan zai sha wahala amma a cikin aljanna duk waɗannan abubuwan babu aljannar kuma ita ce wanda Allah subhanahu wataala bayan ya gama wannan bayanin sai ya taqibi da abin da zai sa ka koma cikin irin wannan aljannar kafin ka koma aljannar lahira ubangiji subhanahu wataala ya bayanin abin da ya faru ga annabi adam da kuma yanda ya sauko da kuma bayan ya sauko abin da aka gaya musu bai to shine ubangiji subhanahu wataala ya taqibi manufa ya dora bayani akan wannan sai ya kira mu gaba daya ya ce ya bani adam kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha ولباس التقوى ذلك خير wannan tufafi na takwa shine ya zamanto yafi komai saboda haka idan mutun ya luzunci takwa zai zamanto abinda ya zamanto shedan zai iya rinjaye da shi ba zai iya nasara akan sa ba zai iya nasara akan sa ba kuma zai zamanto cikin rufin asiri har ya bar wannan duniya amma yayin da ya zamanto ya yadda ba hanyar shedan to wannan abin da ya samu ka abin nan annabi adam a fitar da shi daga cikin aljanna sannan ya kokarin rufa asirin sa wanda ba zai rufu ba wannan abin sai ya bayyana a kansa saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi bayani yake cewa ga fa shedan yana kallon mu da shi da kabe da shi da mutanen sa suna kallon mu ta inda ba ma kallon su saboda haka mu kiyaye wannan abu kuma mu guji cewa fadawa cikin fahisha daga baya kuma mu rinka cewa wataƙila Allah ne subhanahu wataala ya umarce mu da wannan ubangiji subhanahu wataala yayi bayani sannan yayi bayanin cewa yayi umarni da mutum ya zamanto ya kama abin adansa a dukkan masallatai da waɗannan abubuwan sannan yayi bayanin abubuwan da dishi dan zai iya janyowa ya zamanto ya fada to bayan ubangiji subhanahu wataala yayi bayani wannan shi ce farkon halitta annabi adam an halice shi gashi ya zama mutum kuma an sauko da shi duniya to sai ubangiji subhanahu wataala sai kuma ya mai da mu karshe karshen rayuwa sai ubangiji subhanahu wataala sai ya fara yi mana bayanin mutane ga sunan an koma an yi hisabi waɗansu sun shiga aljanna waɗansu sun shiga wuta domin manufar ke yasa nake cewa suratul a'raf kamar yadda malamai kuma suka yi bayani da ubangiji yayi maka bayanin farko zai maka bayanin ƙarshe domin ya nuna maka cewa wata tafiya ce guda ɗaya wanda ba ta rabuwa abun gudu a ciki shine lokacin da mutum zai farka sai ga cewa kamar bai rayu a wannan duniyar to saboda haka shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya kawo wannan zancen aqidar farko yanda aka hadice mu sai kawo kuma ƙarshen me ya faru gare mu ubangi subhanahu wataala ya bayanin yan aljanna da yan aljanna sannan ya bayanin yan wuta sannan ya bayanin ashabul ara wanda aikin su ya zamanto yayi daidai zunuban su da aikin ladan su yayi daidai amma sun san kowa domin su zamanto shaida su kalli abin da ya samu mutanen wuta su kalli abin da ya samu mutanen aljanna daga cikin abubuwa muhimmai da zamu kula a lokacin ashabul ara da mutanen wuta da yan aljanna bamu ga cewa ba abinda ɗan wuta suka fi bukata kamar ruwa ana afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku ba mu ruwa mu sha malamai sai suka yi istinbadi suke cewa yana daga cikin mafificiyar sadaka da za a yi shine mutum ya samar wa mutane ruwa kuma wannan ya ƙara tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wata mata wanda ta shahara da yin fasadi ba a ce karuwa ce ko mai zaman kanta ce ya zamanto tana tafiya a cikin daji sai ya zamanto kishirwa ya kama ta tsananin kishirwa sai ta ga rijiya ta sauka ta yi amfani da muk wani ba kamar a ce hufi ko takalmi rufaffe ta je ta ɗebo ta shiga cikin rijiyar ta sha ruwa tana fitowa fara'at kalban yalhathu alhatha ila al'atash ta ga wani kare yana lasar wato turbayen gefen wannan rijiyar saboda tsananin kishirwa sai take cewa lallai wannan karar abinda irin abinda naji shine abinda yake ji sai ta sauka ta dauta kalmanta ta ci komar da ruwa ta bashi ya sha fashakara Allahu laha, sai Allah ya gode mata kuma ya yafe mata. Saboda haka idan Allah ya gode maka ya yafe maka, sunanka dan aljanna, sai zamanto duk wannan laifukan da tayi ya zamanto ta shiga cikin aljanna. Kuma wannan hakika darasi ne da ya kamata a wa irin wannan lokaci da muke ciki, a watakila abubuwa da yawa waɗansu suna shan wahalar ruwa ko da a ƙauyuka can, in mutum ya ce misali a birane da waɗansu abubuwa ba, in mutum zai iya ya zamanto ya je tuka-tuka, in ba zai iya ba shi kadai ko da haɗin gwiwa ne ya yi, a'a ko kuma ya zamanto zai iya yana da motarsa wata ran kawai ya yi tunani bari yau fiye wata gaba zan iya saya in je in rarraba gida-gida ko da leda bibibi ne, wannan shan da suka yi zai zamanto babban lada a gare shi. Malamai da yawa sun yi bayanin muhimmancin wannan, domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin na rayuwa a gare mu. Wannan tsakanin mutan wuta da yan aljanna, bayan an gama waɗannan bayanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayani, sai koma abin nan na farko da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki bayani, yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkaru. Sai Ubangiji ya sake bayanin cewa a ranar alkiyama duk wanda suka riki waɗansu majibinta ba Ubangiji mai girma da buwaya ba, a ranar alkiyama za su yi tsine-tsine, manufa waɗannan za su tsine waɗannan, waɗannan za su tsine waɗannan, manya waɗanda suke su ne jagorori za su tsine mabiya, za su tsine wa manyansu, manya kuma za su tsine wa jagororinsu. Kuma ya zamanto mabiya ɗinnan za su yi ƙoƙari su yi wa Allah addu'a cewa Allah ya sa a ruɓanya addu'a, ai a ruɓanya azaba ga waɗannan manyan. To amma abin bakin ciki shine ga waɗannan Allah ba zai ruɓanya musu ba, domin ko shedan Allah bai bashi iko akan mutum ba sai in ya ga dama. Shi yasa idan ya hudu ba sai ya ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. To kamar haka shi ma mutum wanda ya batar da wani a duniya haka za a kasance. Kuma shedan kenan Ubangiji ya bayyana mana cewa yana da rundunoni, banda runduna irin nasa wanda ba ma ganinsu, sannan yana ɗaukan ma'aikata a cikin mutane, yana ɗaukan ma'aikata wanda yake zamantowa ya tarbiyyantar da su a kan irin wannan tarbiyyar da yake son a tashi a kai. Ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya yi bayani a dunkule farko annabi Adam, ƙarshe an koma aljanna, sai Ubangiji subhanahu wata'ala sai kuma ya ƙara ware abin fiye da haka. Wato saboda yana bayanin tarihin yanayin yadda aqida ta samu kansa, sai Ubangiji ya fara da annabi Nuhu alaihi salam, kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi Nuhu shi ne farkon manzanni, cikin hadisin Bukhari anta awwalur rusul, kai ne farkon manzanni da Allah ya aiko. Saboda haka annabi Nuhu shi ne farkon wanda aka fara samu mutane sun kauce wa hanya, al'ummar da suka fara kauce wa hanya daga mutanen annabi Nuhu ne Allah ya turo shi ya zauna ya daɗe shekara fiye da 950 ya nemi su wa'azi, amma ya zamanto babu wani wanda ya canza daga kan abin da yake. Manufa har shi ne a cikin suratu Nuhu yake bayani wala yalidu illa fajirul kafara, manufa wannan zai gadar wa wannan, wannan zai gadar wa wannan, wannan zai gadar wa wannan. Irin kamar yadda kasancewa idan ruwa ya zo tafiya yake da mutane gaba ɗaya, to Ubangiji subhanahu wata'ala da ya ga cewa ba za su yi ba, kamar kuma yadda ya faɗa wa kafiran Makka a farkon surar, shine idan manzanni suka gama isar da saƙonsu mutane ba su yi imani da shi ba, to Ubangiji zai kuma ɗau nauyin abin da ya raguwa. To Ubangiji sai karɓuwan nan abin da abin da suka yi inkari, irin yanayin yadda suka yi inkari, sai Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shafe su, tunda ba zai zamanto layi ne duk illa fajiran kafara, to waɗannan ba su da amfani, sai dai a turo ruwa ya wanke su gaba ɗaya, ɗauke su gaba ɗaya. Shi ne aka ɗauke su annabi Nuhu aka tserar da shi da raguwar mutane da suke tare da shi. To bayan an tserar da annabi Nuhu, to sannan kuma farkon al'umma sai ta fara, kuma farkon waɗanda suka biyo baya, waɗanda suka daɗa fanɗarewa bayan waɗancan da aka hallakar, su ne mutanen annabi Hudu. Wato abin mutum zai kalla ne a yanayin cewa ba wai ana yin annabi Nuhu sai aka yi annabi Hudu ba, a'a mutanen da suka zo tare da annabi Nuhu alaihi salam musulmi ne, su ma sun ɗau wani lokaci mai tsayi, kuma wannan lokacin mai tsayi da suka ɗauka daga baya aka zo aka canza musu, kamar yadda aka canza mutanen annabi Nuhu. To amma tunda Iblis ya gano hanyar, waɗancan Abdullahi ɗan Abbas yana cewa an ɗau shekaru da yawa tsakanin annabi Adam saukarsa da annabi da fara kaucewar mutane, kurun ne man fashe kuru ne ɗaruruwa dubbai kafin Iblis ya iya samun dama wanda ya amfani da waɗannan mutanen salihai har ya kauda mutane daga kan hanya. Amma bayan nan ya gano hanya, ya gano bakin zara, sai zai batar da mutanen Annabi Hud. Su ma mutanen Annabi Hud da yake suna ganin su mutane ne masu karfi, masu abkara, to Ubangiji Subhanahu wataala sai aiko musu da abinda ya zama to suke da tambashi bane, sai ya tafi da su. Sannan akai mutanen Annabi Annabi Salih Lamudawa, waɗanda su ma suna ganin karfafa ne, sannan kuma suna ganin cewa sun tabbata a ƙasa, tabbatar da ba abin da ya isa ya tumbuke su. Sai Ubangiji Subhanahu wataala sai ya musu hukuma da irin abin da suke tunanin ba zai iya zuwa ba. Iska mai sauki, wanda mutum ɗaya daga cikin abin da zai zo yi shi kawai iska ce, ko wataƙila wani lokaci mutum yana ganin wani abu kawai aikin manza ya cika da Allah ya kare shi iska ce kawai. To amma sai Allah ya aiko musu da wannan iskar da suke ganin ba komai ba ce, sai aka tafi da su. Kanahum ajazu nakhlin munqayir, suka zamanto ga su nan manya-manya sosai, amma sai suka zamanto kamar fafaffen dabino wanda ya zamanto ba shi da amfani. Allah subhanahu wataala ya tafi da su. Bayan nan mutanen Annabi Lot suka zo, su ma aka tafi da su, aka yi musu azaba da irin abubuwan da suke, tunda suna zuwarwa abu ta baya, sai Ubangiji subhanahu wataala sai da ya juya ƙasa, sannan ya shigar da su ciki, sannan aka binne su a ciki. Bayan haka kuma aka yi musu ruwa na duwatsu, saboda su ma abin da suke kenan, irin saban da suke kenan. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya musu azaba da irin wannan saban nasu. Zamu ga cewa Allah subhanahu wataala bai ambaci Annabi Ibrahim, kuma Annabi Ibrahim yana da muhimmanci a cikin tarihin gaba ɗaya aqida, saboda Ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi da tsawon bayani a cikin suratul an'am. Mun ga yanda ya rigima da mutanansa, mun ga yanda ya kaura, mun ga yanda ya kaza, yanda ya kaza, yanda ya kaza, kuma sannan aka bayyana duk zurriyar nan gaba ɗaya a cikin tilka hujjatuna, aka bayyana cewa ai daga wajensa ne. Saboda haka duk abin da zaka gani a nan, wato tafiya ce ta Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda Allah subhanahu wataala bai ambace shi ba anan. Bayan nan Allah ya ambaci Annabi Shu'aib alayhi salam, wanda Annabi Shu'aib yana nuna mana irin abin da yake misali abin da mutum zai iya bayani ne a wannan lokacin, cewa me ye ruwan Allah da rayuwar mu, ai Allah mu game da shi a masallaci. Kuma yin misali wannan tunanin da ya yi yawa a cikin kasashen wanda daga cikin Larabawa, Allah yana masallaci, mu kuma alakar mu da Ubangiji a masallaci, in mun zo muna fita sai kuma ya zamanto mu rabu da shi. To shine Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi Shu'aib dan ya nuna cewa Ubangiji subhanahu wataala shine mai yanke komai a cikin waɗannan al'amuran namu. To daga nan bayan Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana waɗannan annabawan da abubuwan da ya same su, da kuma yanda bayan annabawa sun yi inzar da tabshir, sun yi albishir, sai ya zamanto sai ya karbi gabarar karasa wannan aiki. Duk a cikin su zamu ga cewa Ubangiji shi ya karasa, shi ya karasa, shi ya karasa. To kamar Ubangiji yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai aikinka ka isa, mu kuma zamu karasa. Karasawar Ubangiji kuma ta yanda ya so yake karasawa, in ya so ya zamanto ya hallaka wannan al'ummar, in ya so kuma ya zamanto ya basu ya gyara su. To amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna da gata biyu. Gatan farko shine Allah bari halakar da mu, wa matakar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a cikin mu. Kuma kana Allah li azibuhum wa anta fihim, kuma kana Allah mu'azibuhum wa hum istaghfiru. Sai Ubangiji subhanahu wataala ya bamu wannan damar, matakar zamu istighfari, zamu tuba akan wannan laifi da muka yi, Ubangiji ba zai taba wato ɗebe mu gaba ɗaya ba. Wanda kuma ɗaya daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan, wanda malam yayi bayanin sa a cikin wannan surar nake da zuta, sannan kuma Allah ya amsa masa. Saboda haka Allah subhanahu wataala ba zai taba halakar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan halakarwar ta gaba ɗaya ba. To bayan Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana wannan wato labarin yanda tarihin aqida ya faru, daga kan Annabi Adam har aka zo kan Annabi Nuhu, mutane suka fandari, har izuwa kan Annabi Shu'aib wanda Allah subhanahu wataala ya aiko wa mutanansa Madiyan, sai kuma Ubangiji subhanahu wataala sai koma wato yayi bayani a dunkule, kuma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Dan Ubangiji ya bayyana mana cewa ka'idar sa, sunnar sa a cikin rayuwa ita ce, idan ya aiko da manzanni aka ki yin imani, to Ubangiji zai sanya tsanani, zai sanya wa mutane tsanani sai sun sha wahala. Idan suka tubure, suka ki yin imani da waɗannan abubuwan, to Ubangiji subhanahu wataala zai kawo musu, zai musu istidraji, wani fata lala mafi muni da wannan, kuma baddalna makana sayyi'atil hasan. Ubangiji subhanahu wataala sai ya musanya wannan wahalar da ake ciki, sai ya kawo yalwa, sai kawo yalwa komai ya bude mutun ya rinka ganin cewa to ai mun fi karfin Allah to sai mutane su yi ta tafiya suna ganin cewa ai su sun kai wani yanayi na cewa ai sun sha to sai ubangiji subhanahu wataala sai ya musu sunnar sa dai da baya canzawa fa akhadnahum bakta sai ubangiji subhanahu wataala ya rike su barabe manfa kwatsam ba tare da sun shirya ba a wannan lokacin ya zamanto kuma sun fara dana sani da bari amfanar da su to bayan ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin haka sai ya bayanin cewa amma yana da sunna kuma guda daya da a ce mutane za su yi imani sai ya bude musu albarkatai daga sammai da ƙasa saboda abin da suka zamanto suna yi to amma ubangiji kuma ya kara yake cewa waɗanda kuma muke tare misali al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin sun amince ne azabar Allah ba za ta zo musu ba da safe ko kuma da yamma ko kuma lokacin da suke kai lura saboda haka wato kamar ubangiji yana ce mana ya mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron irin wannan yanayi kar mu fada cikin irin wannan to bayan ubangiji subhanahu wataala ya bayyana wannan sai ya koma dogon kuma wato shimfiɗa akan mutanen annabi Musa alaihi salam mutanen annabi Musa kusan tun daga bayan wannan bayanin da ubangiji subhanahu wataala ya yi wajen aya na 100 ko kasa da haka kadan har zuwa ƙarshen sura bayanin mutanen annabi Musa yake wanda babu wata sura da Allah subhanahu wataala ya bayanin annabi Musa kamar da tsayi kamar wannan sura domin kamanceceniya dake ciki tsakanin mutanen annabi Musa da kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin Isra'ila lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi annabi Musa sai da ya tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mara yake cewa ni na haɗu da mutane saboda haka al'ummar ka ba za su iya ba na san irin wahalar da na sha saboda haka kaza da kaza ka je ubangiji ya rage maka har aka rage mana sallah zuwa 5 wanda yake nuna annabi Musa alaihi salam ya zauna ya kuma fahimci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan yanayin yanda ya zauna da mutanen sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo yayi rabo sai aka gaya mar bakar magana sai ana yi zalunci ne kuma ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka nufa ba a cikin wannan kuma Allah ya fushi ya fushi daga nan kuma sai har irin fuskarsa ta canza sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ya huce yace rahimallahu akhi Musa Allah ya jikan dan uwana annabi Musa laqad udhiya bi aktara min zalika fa sabar an cutar da shi fiye da haka amma ya hakura saboda haka kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana debe wa kansa kewa da abin da ya samu annabi Musa to Allah subhanahu wataala ya bayanin annabi Musa sai zamanto abubuwan da ubangiji ya bayani na wadannan surorin aka fara daga kan an aiko shi daga Fir'auna annabi Musa kamar yadda muka sani ya taso ne a gidan Fir'auna domin Allah subhanahu wataala ya nuna ikonsa kuma da abin da ya shirya Fir'auna yana ganin cewa babu wanda ya sai zai kwace mar mulkinsa ubangiji yake cewa wanda zai zo a cikin gidanka kai zaka rene shi kuma kai zaka biya renansa kai zaka biya mahaifiyarsa kuma ta rene shi kuma babu yanda zaka yi ko kaki ko kaso Allah ya tura annabi Musa Fir'auna ya dauke shi kuma sannan aka ce wace je za ta iya shayar da shi Allah ya ce haramna alaihi al-maradhi'a dukkan wata mai shayarwa aka ce annabi Musa ba zai karbo mamanta ba sai da aka mai da shi wajen mahaifiyarsa kuma mahaifiyarta sai aka yi jinga da ita nawa za mu rinka biyan ki ta ce ga abin da za a biya sannan Fir'auna ya biya wannan kudin da hannunsa kuma Fir'auna ya ci da shi ya koyar da shi duk abin da ya kamata a koyar da shi irin yanda mai sarauta zai sannan kuma Allah subhanahu wataala cikin ikonsa domin annabi Musa ba shi annabta kuma ya zamanto yayi irin abin da duk annabawa suke yi kiyo saboda idan ka zauna a gidan Musa ka taso a gidan sarauta zaka san duk ka'idojin da ake bi wanda zaka san kullakullan da ake a fada ka san dukkan wannan da yanayin abubuwan amma ba lalle kuma ka iya mulki ba to amma yayin da ka tafi ka je kai kiyo ka san cewa wace dabba ce mafi rauni inda yawanci baka taba ganin makiyayi yayi gaba ya bar dabbobinsa a baya ba yana baya yana dauke da mai rauni a tare da shi sai ya tabbatar kowa ya wuce idan ba su ci abinci ba yana cikin tashin hankali zai kai su da safe zai dawo da su da rana idan sana kansu kuma kullun kokarin sa ya kare su daga kuraye sabanin da a ce a fada ka taso to ai kurayen ne suke kawo waɗansu a cinye su a cikin fada saboda haka ba za ka koyi mulkin ba sosai ba za ka ji kan waɗanda ya kamata ba to daga nan Allah subhanahu wataala
cikin ikonsa sai ya kudurta cewa Annabi Musa zai fita. Ya fita shekara 10 ko fiye da haka a cikin a wani gari a Madiyana. To bayan nan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa ya gama wato jingar da suka kulla da shi da mahaifin matarsa. Wanda kuma haka kenan ba abun kunya bane ya zamanto a kulla sadaki. Yana da shagonsa, ce to sadakin shine tana da shago ba matar kenan. Tana da shago ka zo kai mata zaman shago shekara 3 kudin sallamar ka sadakin ka sai in aura maka ita. Wannan ya halatta. Eh zamanto kudin sallamar shine sadakin ta. Ko ba abun kunya bane. Domin da abun kunya ne Allah subhanahu wata'ala ba zai sanya annabin Allah yayi wannan abu. Yawwa, saboda haka wanda suka rasa aure su yi tunanin irin wannan hanyoyi. Annabi Musa ya dawo. Ya dawo Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara cewa ga inda Ubangiji zai gamu da shi. Allah ya kira shi a cikin ƙorusina sannan ya bashi manzanci sannan ya ce ya dawo. Amma akwai abin lura kafin Annabi Musa ya dawo wajen Fir'auna. Annabi Musa sai da ya tsorata. Annabi Musa yake cewa in ya qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulu. Nayi kisan kai a cikin sunna jin tsoron inna je za su kashe ni. Wanda wannan yake nuna a shekenan har a yanayin da muke ganin Fir'auna shine mafi zalincin azzalimai ana tsaye da hukunci. Tunda da Annabi Musa ya san cewa wannan kisan da yayi ya sha ai ba zai ma faɗi wannan abun ba. To Annabi Musa a tsorace yake ce na fai kisan kai kuma inna je sai sun kashe ni akan wannan kisan kan da. Allah ya ce marje ka muna tare da kai ba abin da zai same ka. Allah subhanahu wata'ala ya tura shi farkon abin da ya fara faruwa tsakaninsa da Fir'auna shi yasa yake ce alam da rabbika fina walidan. Wanda wannan ka'ida ce ta gori idan mutum ya zamanto wanda ba Allah ne a cikin zuciyarsa ba sai yayi ba mu muka tarbiyyantar da kai ba kana dan kankani walabista fina min umrika sinin ka zauna ma a cikin mu shekaru masu yawa. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta aika aikan nan da ka aikata. Kuma da kila kalmar da za a yi amfani da wannan aika aikar da ka aikata kuma kai ka san cewa kai batacce ne sannan yanzu ka zo mana a matsayin manzo. Annabi Musa ya bashi ansa daga nan kuma sai aka ce to me ka zo da shi ba mu hujja. Annabi Musa ya jefa sanda daga nan kuma sai aka yi gayyar masu hi. Rayuwar Annabi Musa a cikin fadar Fir'auna tana da muhimmanci. Tana da muhimmanci har a cikin surar idan muka kalla za mu ga cewa wannan rayuwar ta yi mar amfani. Tana iya cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kiraye shi cewa kuma ya zo tare da shi da mutanensa domin su gana da Ubangiji. Annabi Musa ya riga kowa tafiya. Ina ji wajiltu ilayka rabbi litarba. Na yi gaggawa ne zuwa gare ka ya Ubangiji domin ka yarda da ni. Me ya faru ga Annabi Harun? Annabi Harun bai iya wato ka iya ja bai iya controlling din mutanen ba. Mutanen suka tarwatse samiri ya zai sa suka yi bautar gumaka. Bayan sun yi bautar gumaka Annabi Harun sai ya zamanto kamar hannunsa ma suka manufa ba zai iya yin komai ba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari bayan Annabi Musa ya je ya gana da Ubangiji ya ga mutanen manzo ba ya ce ina mutanen ka ya ce suna nan suna biyo bayana ya ce ai mun jarrabe su samiri ya yi kaza ya yi kaza. Annabi Musa ya koma cikin fushi ya kama gemun dan uwansa ya girgiza. Amma Annabi Harun sai ke cewa ya kai dan uwana innal qauma stad'afuni sirrina wa kadu yaqtulunani kai kamar ma su kashe wala tishmi bi al'ada kada ka hada mun bakin ciki biyu mun baka sa abokan gaba su yi mun dariya kada kuma ka sanya ni cikin waɗannan batattun. A cikin suratul Taha ya fada yace inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli ni naji tsoran kar in biyo ka in kyale waɗannan mutanen sai zamanto banu Isra'il sun rarrabu wani ba a samu kuma ko rikici ko wani abu sai na zauna a cikinsu in hana wannan rarrabuwa amma ba yanda zan yi da su. Malamai sai suke cewa abin da yasa Annabi Musa yake iya tafiyar da su saboda ya san yanayin yadda ake tafi da sarauta shi kuma Annabi Harun ya rayu ne a rayuwar a cikin banu Isra'il. Banu Isra'il kuma sun rayu irin rayuwar bayi. Ina ba an fahimci haka. An fahimci wannan manfa Annabi Harun ya yi rayuwa ne a cikin banu Isra'il. Banu Isra'il kuma mustad'afu manfa a lokacin ana bautar da su ana azabtar da su saboda haka rayuwar da ya yi rayuwa ce ta ƙasa. Kuma wannan Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu misalai da yawa na yanayin yanda wanda yake da sarauta da wanda baya sarauta yake cikin alqur'ani za mu ga irin wannan lokacin da Bilqis ta samu sako wato wasiƙar Annabi Sulaiman me take cewa mutananta take cewa inni ulqiya ilayya kitabun karim an jefo min littafi kun fa wasiƙa mai girma innahu min Sulaiman inna bismillahir rahmanir rahim ta karanta fada musu ke cewa ya ayyukum aftuni fi amri ta tara fadawanta mabiyanta ku yi mun fatawa akan wannan al'amarin ba na son yanke wannan al'amarin har sai kun abin nan me suka ce mata zamu ulu quwwatin wa ulu ba'si shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri ce yanda kika ga mu din nan akwai karfi kuma duk inda kike tunanin za a jurewa yaki za mu je kuma al'amarin naki ne duk abin da kika ga zaki bada umarni za mu aikata kaga shi sarki shugaba wanda ya zamanto an tarbiyantar da shi akan haka ba zai yadda aka kawai daga samun wasiƙa sai ka je ka farwa mutane ba amma so babba wanda yake kasa kokari yake burge wanda yake sama da shi saboda haka sai suka faɗi wannan kalmar sai ta dawo da su ba ni ce to ni zan aika musu da manzanni mursalatun ilaihim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji'u al-mursal in sarki ne zamu gane zamu aika masa da hadiya da kaza da kaza idan mutum yana duba alqur'ani zai ga cewa yanayin yanda mutane wadanda suke mai da kansu mabiya wanda a tsarin da musulunci shine an zo ne dan a fitar da kai ka rinka biyayya makauniyar biyayya shi yasa lokacin da Rabi' ibn Khirash ɗaya daga cikin sahabbai aka tura shi wajen ɗaya daga cikin manyan komandoji na Farisa aka ce ku talakawa da ba ku da komai ba ku me kawo ku garin mu har ku zo ku ce za ku yake mu sai yake cewa ji'ina li nukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام ومن 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 جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة منزوني دم فتن دم تاني دك بوتر متاني سكوما بوتر الله شي شي كده كم أن شيء نجبا أي مسلم شيء شيء صعب وين سبحانه وتعالى فرقوا يكى جاما اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء kada mutun ya zamanto ya maida abin nan sa duk wanda za a bi ya zamanto da hujja da wadansu abubuwa kuma ubangiji ne subhanahu wataala ya umarce shi da wannan sai ka bi shi amma kawai biyayya makauniya yana cewa kaza wu mutane su buna yace wu mutane su buna shine abin da musulunci yazo dan ya nuna mana cewa kai mutun ne ka'in ne muhtaram wani ba kai mutun ne mai alfarma dukkan dan adam mun ke gani dai dai kun mu gaba dai muna da alfarma bai dace mu wulakanta kanmu Rabi' ibn Khirash yake cewa min jawri al-adiyan ila adl al-islam mun zo mu fitar da mutane daga zaluncin da addinai suke dora musu zuwa adalcin musulunci da kuma kuncin duniya mu fitar da su zuwa yalwar lahira annabi Musa alaihi salam da mu ga cewa akwai abubuwa da yawa da ubangiji subhanahu wataala ya babba mu labari tun daga kan cewa ya je yayi galaba akan fir'auna Allah ya hallaka fir'auna to annabi Musa kuma sai ya fara al'amari mafi nauyi shine al'amarin shine matsala tare da mutanansa suna fitowa daga teku kamar yadda wani malami yake cewa kababuwansu ma bai gama bushewa ruwan da suka tattaka bai gama bushewa sai suka ga wadannan suna bauta suke cewa ya Musa Allah na ilahan kama lahum ali ya Allah Musa to kuma wannan dan gunkin da aka dan yi kuma kadan samu mana wani gunki ma daga fitowa daga cikin ruwa kafin kababuwansu bushe yace innakum qaumun tajhalu ce ku dai kun cika jahilci kuma irin wannan ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya Rasulullahi ij'alna zatu anwaq kama lahum zatu anwaq wata rana an tafi yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ga wato kafirai suna da wata bushiya idan suka zo saboda neman sa'a in mutun ya rataye takobinsa akan wannan to za su yi nasara sai suke cewa ya Rasulullahi mu ma ka dan samu mana wata bushiya mana zatu anwaq wanda ake dan rataye kamar yanda su ma wadancan suke da wannan zatu anwaq Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara yake cewa inna hasuna ka'ida ce manufa haka al'amari yake sai mun bi irin tsarin wanda suka gabace mu taku da taku ko da sun shiga ramin kurege ko damo sai mu ma mun shiga cikin irin wannan wani zuwa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita irin abinda Annabi Musa ya maimaita saboda haka shi yasa daidai kun abubuwan da malam ya bayani a cikin suratul araf yana da muhimmanci mutum ya kara saurara domin waɗansu abubuwa ne da za su maimaitu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za su ci gaba da maimaituwa har izuwa tashin alkiyama domin wannan sura tana bayyana mana cewa tarihin aqida tarihi ne da yake zartacce kuma yana motsi ba zai taba tsayawa ba an gama an fito daga shirka waɗanda za su ƙara komawa aikin waɗanda za su yi gyara ne su ƙara yin kokari su ƙara dawo da mutane kan wannan abu haka annabi Musa alaihi salam yayi ta yi da mutanansa ya janyo su nan su kauce nan ya janyo su nan su kauce nan ya janyo su nan su kauce nan har izuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kuma bayyana mana ya bashi at-taura wanda kuma shi ma yana da muhimmanci domin akwai lokacin
abinda nake bi face abinda aka yi wahayi da gare shi min rabbi daga ubangiji na sannan Allah ya sifanta al-Qur'ani da wannan sifa Allah ya sifanta al-Qur'ani da sifofi guda uku a wannan aya basair